Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan hanyoyin da ya kamata a bi ko matakan da ya kamata a dauka don rage ko ma dakile yawan mutuwar mata masu juna biyu da kananan yara. A satin da ya gabata mun ji abubuwan da ke haddasa yawan tamashin mata masu juna biyu da yara. A yau Dr. Khalid Sunusi Kani da ke asibitin Nasarawa a jihar Kano zai mana bayani kan irin hanyoyin da ya kamata a bi ko kuma irin matakan da ya kamata a dauka don kare wannan matsala. To likita, a wani nazari da Majalisar Dinkin Duniya ta yi, ta gano cewa sama da miliyan 4 na mata masu juna biyu da yara da ke mutuwa a fadin duniya za a iya kare aukuwar hakan. Shin a ina matsalar take?
Wannan diddiga da suka bayar ba abun mamaki bane ba. Mafi yawanci abubuwan da suka kawo wannan mace-mace kamar yanda na faɗa miki, da akwai kuma abubuwan da muke kira da three delays. Waɗannan abubuwa ne da kamar nawa da jan jiki da akan samu guda uku. Na farko, zaki ga cewa wani lokaci akan samu sakaci ne daga wajen mazajen aure. Dan kuɗin da zasu ba wa matan su tafi aje ai musu awo, ko kuma dan kuɗin da zasu ba wa matan su je asibiti sun ji ba su da lafiya yayin da suke dauke da juna biyu sai ya zamanto matsala. Wani lokaci kuma namijin zai iya ba da kuɗin zuwa asibiti yayi komai, amma kuma babu hanyoyi masu kyau waɗanda za su ɗauki mata masu juna biyu daga ƙauyuka sannan kuma su kai su irin asibitittuka da suke kusa da su. To kin ga wannan matsala ce da ita ma za a iya kare ta, sannan kuma da akwai yiwuwar cewa za a iya bada kuɗin zuwa asibitin. A zo hanya ma mai kyau ce, amma kuma ana zuwa asibiti babu isasshen ma'aikatan lafiya. Za ki gan cewa maybe an zo asibitin ko babu kayan aiki, ko babu likitoci ƙwararru, ko kuma babu ma likitocin gabaki ɗaya. Kin ga kenan gwamnati ita ma ta sakaci a wannan waje domin cewa bata bada cikakkun ma'aikata ba, ko kuma bata bada cikakkun ƙwararrun ma'aikata ba, ko kuma bata bada cikakkun kayan aikin da za a iya kare aukuwar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba. Sannan kuma irin mata waɗanda suke fama da irin waɗansu cututtuka irin su wato postpartum hemorrhage, wato bayan haihuwa su samu ɓallewar wannan jini, in babu kayan aiki ba za a iya kare su daga aukuwar irin waɗannan abubuwa ba. Idan ba a bi waɗannan hanyoyi ba, ba za a iya gyarawa ba.
Wace barazanar lafiya kananan yara ke samu da ke haddasa mutuwarsu?
Waɗannan yara masu ƙasa da wato shekara 5 da za ki ga cewa sun samu wato salwantar rayuwarsu, mafi yawanci za ki ga cewa waɗansu sun samu matsala ne tun daga cikin mahaifiyarsu. Dalili shi ne mahaifiyar kila ta je tana ta shan waɗansu magunguna irin abubuwan da ba likitoci ne suka bayar ba, to wani lokaci yaro ma akan iya haifarsa da abin da muke kira da congenital anomaly. A haife shi da wata matsala ta musamman ba cin kafin a haife sa. Wani kiga ya zo da tsagaggen baki, wani kwakwalwarsa ta zo a gayen da take, wani bayansa ya kwakware, wani gaban cikinsa ya kwakware, wani kuma ya samu matsala kala-kala. To waɗansu sukan iya rasa rayuwarsu ta dalilin irin waɗannan abubuwa. Waɗansu kuma sai sun zo suna cikin wato wannan neonatal period din, suna ɗan ƙananu-ƙananu, a nan ne za su samu matsala. Waɗansu kiga cewa sun zo da matsalar jaundice, wannan yellow na ido da kan same su, wani lokaci kiga cewa jikinsu duk ya zama mayalan har ya taba kwakwalwarsu, sun samu abin da muke kira da canicterus. To duk baki daya waɗannan abubuwa ne da sukan iya kawo salwantar yara a daidai wannan lokaci. Waɗansu yara kuma za su yi fama ne da matsanancin zazzabi, wanda wannan zazzabi muna kira shi da kamar irin su neonatal sepsis. To duk baki daya abubuwa ne da sukan iya kawo salwantar rayuwarsu a daidai wannan lokaci. Da akwai kuma abubuwan da waɗansu practices ne na al'ada da akan aikata su ne sukan kawo matsala a daidai wannan lokaci, irin su cire belin nan da kasan cibiya, wanda duk waɗannan abubuwa ne da a likitance ba daidai bane ba, wanda wannan barazana ne ga lafiyar waɗannan ƙananun yara. Waɗansu kuma yaran suna ɗauke da irin cuta ne ta sikila, wanda za su fara samun matsala, wanda kafin su kai shekara 5 ɗin sai ki ga cewa sun samu matsala, suna ta samun crisis, wanda kuma shi ma zai iya yin sanadiyar rayuwarsu. Sannan waɗannan ƙananun yara waɗansu sukan rasa rasa rayuwarsu ne ta dalilin cutar da muke kira da severe acute malnutrition, wato rashin abinci watatacce a cikin jikinsu. Idan muka ce abinci, muna nufin balanced diet, wato abincin da yake dauke da kusan dukkan wani nau'i na irin kalar abinci a cikin jikinsu. So waɗannan abubuwa da suke faru na rasuwar yara masu ƙananin shekaru, ƴan ƙasa da shekara 5, mafi yawanci abubuwa ne da shi ma za a iya karewa, sannan kuma akwai barazana ne ga lafiyarsu. Uwa uba, ba zan manta da cutar malaria ba. Wannan malaria takan yi illa matuƙa ƙwarai da gaske a cikin jikinsu. Da akwai abin da muke kira da severe malaria, wanda takan taɓa ƙwaƙwalwarsu, wanda yaro kiga yana jijjiga. Wannan abu idan ya taɓa su, shi ma idan ba a shawo kansa ba, shi ma yakan janyo matsala. Da akwai gudawa da yara sukan yi fama da shi. Wannan gudawa ita ma takan kawo rasuwarsu a daidai wannan lokaci. To duk waɗannan abubuwa barazana ne ga lafiyar yara, wanda idan ba a ɗauki mataki ba yanda ya kamata, za a ci gaba da samun irin waɗannan matsaloli ne, sannan kuma a zo ana da na sani.
To likita, daga ƙarshe, ta yaya za a rage koma a kare yawan maternal mortality a Najeriya?
Ya zama wajibi tun kafin ma ai aure a tabbatar da cewa an fara da abin da muke kira da premarital screening. Wannan shine gwaje-gwaje a tsakanin ma'aurata, tsakanin miji da mata. Wannan abu yakan taimaka matuƙa ƙwarai da gaske a matakin farko. Idan aka yi wannan screening, aka tabbata cewa wannan miji ba shi da wata matsala, ita ma ba ta da wata matsala, to kin ga an ɗauko hanya mai kyau a matakin farko kenan, tun gabanin a fara hayayyafa. To idan dai an gina wannan tsari mai kyau, an samu abin da muke kira da compatibility tsakanin mata da miji, to ina mai tabbatar miki cewa an fara ɗaukar hanya gagaruma wacce za ta fara rage wannan matsala ta mace-macen mata masu juna biyu. Bancin an yi wannan aure, yayin da aka fara saduwa, ya kamata a ce suna da ilimi na kan si kansa da mantakewa, wato reproductive health, yanda mace takan yi abubuwa da namiji akan yi mu'amala da juna. Idan aka samu wannan ilimi, za a samu nagarta da jin daɗi da annishuwa na zaman aure tun a matakin farko. Ba ma ba da shawara akan cewa mace ta zauna da kanta wai ita za ta gane cewa ta samu ciki ko ba ta samu ba, a'a, ta garzaya zuwa asibiti. Dalilin yin haka shine, tun daga wannan lokaci da aka tabbatar cewa akwai juna biyu, a nan ne za a ba ta shawarwari akan cewa ta daina shan kaza, ta daina shan magungunan gargajiya, ta daina shan magungunan da likita bai bata ba, da dai sauransu. Sannan kuma a nan ne za a fara faɗa mata menene za ta yi, menene ba za ta yi ba, diddan a gano lafiyarta, a gano lafiyar wannan juna biyu. Sannan kuma sai mu zo cikin wato community, a ba su shawarwari, a sanar da su menene ɗaukar juna biyu, sannan kuma a sanar da su menene danger signs of pregnancy, irin su matsanancin ciyan kai, fitar jini da dai sauransu. Idan aka yi ƙoƙari aka faɗa wa mata masu juna biyu irin wannan ilimi a cikin al'umma, kenan wannan zai taimaka matuƙa ƙwarai da gaske wajen ganin cewa an rage mace-macen mata masu juna biyu. Ya zama wajibi a ƙaddakar da mata akan cewa me ya kamata su dinga yi na wajen ganin cewa sun yi abin da muke kira da child spacing, wato ba da tazara haihuwa tsakanin wannan yaran da wannan yaran, tsakanin haihuwa da wata haihuwar. Idan kika ba da tazara, jikinki yakan ƙara kumari, lafiyarki takan ƙara, ƙwarin jikinki zai ƙaru, shi kansa yaran da kika haifa zaki samu damar kula da shi, ki bashi abinci wadatacce, ki shayar da shi yanda ya kamata, sannan ƙwaƙwalwarki za ta samu hutawa yanda ya kamata. Sannan kuma yawan haihuwa da saurin haihuwa yakan iya kawo matsala, wanda shi ma zai iya kawo mutuwar mata masu juna biyu. Ya zama wajibi gwamnati wajen ganin cewa ta ba da horo na musamman ga abin da muke kira da traditional birth attendants, wato irin mutane musamman mata wanda suke da ɗan shekaru da yawa, wajen ganin cewa an ba su ilimi na yanda za su iya karɓar haihuwa a ƙauyukanmu. Dalili shine, idan aka bar su suna zuwa suna karɓar wannan haihuwa da ka, ina mai tabbatar miki cewa za su ƙara rikirkita al'amura ne ma gabaki ɗaya, ba dai su kawo sauyi ba. Sannan sai mu dawo kan mazajen aure. Idan dai har za su taimaka, su dinga ba wa mazamatansu kuɗin zuwa asibiti, su ba su kuɗin magani da kuɗin gwaje-gwaje, ina mai tabbatar miki cewa mazaje za ku taimaka wajen rage mutuwar mata masu juna biyu. Gwamnatocinmu masu ruwa da tsaki, ya zama wajibi ku ba da hanyoyi masu kyau, ku ba da nagartattun abubuwan da za a iya ɗaukar mata masu juna biyu daga unguwanninsu zuwa waɗannan asibitittuka. Idan aka yi haka, wannan abu zai kawo raguwar mutuwar mata masu juna biyu. Idan gwamnati ta samar da ma'aikata kwararru waɗanda za su taimaka wajen ganin cewa an ceto waɗannan rayuka. Likitocin da muke da su a yanzu haka sun yi karanci. Idan aka ƙara su da sauran ma'aikatan lafiya, mutuwar mata masu juna biyu za ta ragu. Sannan kuma gwamnati ya zama wajibi ta samar da kayan aiki wajen ganin cewa an ba da kulawa ta musamman ga dukkanin irin waɗannan matsaloli da za su taso, na irin zubar jini ne, na irin wato rashin lafiya ne, na irin jijjiga ne, da dai sauransu. Duk gabaki ɗaya waɗannan abubuwa ne da za su taimaka wajen rage mutuwar mata masu juna biyu a wannan ƙasa tamu da Afirka da ma duniya gabaki ɗaya.
Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Khalid Sunusi Kani. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan alheri.
Ta wani sabi ba ana rawa kuma.